أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تشدر سينا ستن دبير أشكين كراتم من إزياء يو شابيو غوطن رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دريه أدود سلاتن دأكو ودى تيدي دي دا biyu ga watan shida na shekara ta 2012 ta miladiya zamu tashi muna cikin wannan shine zai zamanto darasi na uku kenan a cikin kitabu zakka a cikin babu zakka darussan da suka zo akan wato babun zakka zamu tashi fasali da malam yace faslun fi zakatin na'am fasali da yake bayani akan zakkar dabbobi an-na'am dab ana ce musu dabbobi na ni'ima sune dabbobin gida waɗanda suke za a bayanin waɗanne jinsi ne wanda zakka take tabbata akan su waɗanne kuma jinsi ne wanda babu zakka a cikin su yace wahiya al-ibilu wal baqaru wal ghanam su an-na'amu dabbobin gida waɗanda ake fitar musu da zakka sune al-ibil raquma wal baqar da shanu wal ghanam da tumakai da awakai الغنم يا هدا الابان والمعز دتماكي da kuma awakai sun shiga cikin alghanam da yake jinsi ne babu guda daya ba za ka ce ghanamatun ba wato guda daya sai dai ka ce ba'na wato a tinkiya ko abin nan ko ma'za akuya waɗannan sune waɗanda suke zakka take wajaba akan su a cikin dabbobi ma'lufatan aw sa'ima sawa'un ma'lufatan wadda ake ciyar da ita ce an daure ta ana zuwa ana sayo mata ciyawa da dusa ana ciyar da ita wato ko kamar wanda yake da gidan gona wanda ya aje awakin sa da tumakan sa da shanun sa a cikin gidan gona yana zuwa yana sayo musu harawa ko kuma daga cikin harawar da ya noma ana basu daga cikin wato noman da yayi akwai harawa da ciyawa da ake basu wannan ita ce al-ma'lufa wanda ake ciyar da ita ake daukar nauyin ciyar da ita da shayar da ita aw sa'ima ko kuma wanda take kiwo aka bata tana kiwo za a tafi da ita kiwo tun safe da makiyayi ta je ta kiwo ta sharuwa a tafki ta ci daga cikin ciyayi sannan in yamma tayi a dawo da su wannan ita ce as-sa'ima amilatan aw muhmala aiki take yi ita ce wadda ake wato ake dora mata ko ake noma da ita ko kuma take duka take diban ruwa ko kuma ake dora mata kaya masalan saniya haka ko raqo abinan ko taguwa wadda ake mata wannan ita ce al-amila kenan aw muhmala ko wadda aka kyale ta wadda kawai sai dai aiki wanta ya zaman to kan cewa abinda aka ba a dora mata wani aiki wannan tafsilin wannan itlaqin a matabar maliku ne malik ya ce dukkan dabba ta gida in dai dabba ce to akwai zakka akan ta sauran malamai kuma sun kayyade ta da cewa sai idan wadda aka kyale ta ne tana kiwo kuma ya zaman to ba a dora mata ba wadda ake horar da ita take aiki ba wato shanu ko awaki ko raquma wanda za a je ai kiwo a je a kai su kiwo a dawo da su a sha a tatsu nonon su in sun yi kiba a sayar da su waɗannan su ne ake fitar musu da zakka amma duk wanda take wani aiki ko wanda aka daure ta ana ba ta abinci ba a fitar mata da zakka wanda yake kuma wannan shine sahihi sabanin abin da malik ya tafi akai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil ibli fis sa'imati minha a cikin raquma waɗanda suke an kyale su suna yin kiwo shine as-sa'ima a kuma hadisin sayyidina abubakar da ya rubuta ba wanda anas ya ruwaito wanda ya rubuta bayanin sadakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wadda ita ce wadda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a ciki yana cewa fil ghanami fis sa'imati minha a cikin awaki waɗanda suke kiwo ba waɗanda aka ɗaure su ake ciyar da su ba wannan shine hujjan jamhurin malamai hanafiya da shafi'iya da hanabila saɓanin malik Malik ya ce wannan kaidi ya fito abinda ake cewa a cikin usul makhrajul ghalib. Galibin dabbobi haka suke. Ba daure su ake yi ana ciyar da su ba. Galibin dabbobi haka suke an sake su suna yin ciwo ne. Saboda haka idan kaidi ya zamanto an ambace shi bisa galibi cewa galibi haka abu yake, to ba a daukan hukunci daga wannan kaidin. Saboda haka Malik ya ce wannan kaidin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'ima babu mafhumi, ba za a dauki hukunci daga wannan ba, kawai an ambace shi dan haka yake. Kamar inda Allah ta'ala yake cewa warabaibukumul lati fi hujurikum, da agolanku waɗanda suke renan su a gidanku. Yanzu zaka ce idan mutum kana da agola amma ba ta taso a gidanka ba, zaka iya aurenta? Na'am. Kana da mace, ka auri mace, tana da ƴa da ta haifa a wani gidan kafin ka aure ta, wannan ƴar bata zo tare, bata zo gidanka ta zamanto kai ne mai kula da ita ba, ta girma a cikin gidanka, a'a ta girma a cikin gidan ƴan uwanta ne, ya halatta ka aure ta? Ya halatta? Dasa ne hujjarka? Bi halatta ba, saboda ƴar matarka ce. ƴar matarka ce. ƴar matarka ba za ka aure ta ba, sawa'un ta renu a gidanka ko ba ta renu ba. To amma a cikin Alkur'ani sai aka kawo kaidin cewa ta renu a gidanka. Warabaibukumul lati fi hujurikum, agolanku waɗanda suka renu a cikin gidajenku, a cikin ɗakunanku. Agolanku wanda suka renu a cikin gidajen, a cikin ɗakunanku. To wannan kaidi shine wanda malamai suke cewa kharaja makharajul ghalib, saboda galibi agola za su taso a cikin gidan mutum ne. Dan haka aka ambace shi, ba wai dan a nuna kaidi ne da yake nuna kan cewa agola wadda bata taso a gidanka ba za ya halatta ka aure ta, ba hukunci aka fitar da wannan kaidin ba. To irin wannan fahimtar Imam Malik yasa akan wannan hadisin fil ghanami fi sa'imati minha, sai ya ce as-sa'ima dinnan kharaja makhrajul ghalib, galibin dabbobi, galibin kiya, wato abinan dabbobin da ake kiwon su, waɗanda irin waɗanda ake sakin su ne suna kiwo, ba wanda ake ɗaure su a gida ba. Dan haka wannan kaidi ba za a ɗauki hukunci a kai ba. Dan haka ya ce dukkan dabba za a fitar mata da zakka. To wasahi kaidin da aka dan duk abu idan ya zo a cikin a ce wannan shine galibi akan mawashi, za a iya yin musu akan wannan, saboda akwai dabbobi wanda suke aiki. Al'adar Larabawa kusan a kowane gida zaka ga mutum yana da raƙumi wanda yake zuwa ake ɗebo ruwa a cikinsa, ake ɗebo ruwa a kansa, ake ɗauko itace a kansa, ake ɗauko dabino daga gona a kansa. Kuma ba a ji kan cewar sun ce waɗannan raƙuman ba a ƙirga su a cikin wanda za a fitar da zakkar su ba. Ai, ba a ji an ce suna fitar da zakka akan wannan ba. Abinda suka san suna fitar da zakka waɗanda ake kiwo a waje. Saboda haka wannan ya nuna wannan mazhaban jumhur ita ta fi ƙarfi a nan wajen, saɓanin abinda Malik ya tafi a kai. Don haka idan mutum yana da dabbobi, idan mutum yana da gona wanda yake kiwo, ana fitar da wanda yake kiwo, ana fitar da su, ana ciyar da su abin nan wanda wato ake zuwa ana kiwo da su, su ne zai fitar musu da zakka. Amma wanda yake ya ɗaure su ba zai fitar musu da zakka ba. To yanzu kenan masu livestock nan wanda suke da manya-manyan gonannaki nan da suka zuba maƙudan kuɗi a ciki, suna yin fattening, ana mayar da wato awaki da tumakai su zamanto manya, sannan a tura su Lagos a je a sayar. Babu zakka a kansu kenan in sun cika shekara, sai dai a cikin kuɗin, haka za mu ce. A ƙaulin jumhur babu zakka, a ƙaulin Malik akwai zakka. To saboda haka wannan matsala ce, kuma gaskiya su Sheikh Yusuf Al-Qardawi, saboda duba da rabon talakawa da kuma irin halin da yanzu dukiya ta zamanto, halin masu kiwo ya zamanto na wannan zamani, suke wajabta zakka akan hatta waɗanda ake kiwonsu, wanda aka sa su dabbobi, wanda aka sa su a cikin gona, suka rinjayar da wannan, saboda duba da la'akari da irin duba da maslahan talakawa. duk da yake idan ma ba su fitar da zakka ta su dabbobin ba kudin zakka za ta hau kansu sai dai kawai za su yi jinkiri kuma nisabin kuma zakkar da ake fitarwa ba laifin zaman toje da zakkar kudin ba watakila zakkar kudin tafi ma yawa za ta fi zakkar ita kanta dabbar kamar yadda zamu gani wala tajibu fi ghayriha zakka bata wajaba a cikin wani wata dabba in ba daga cikin waɗannan jinsi guda uku ba raquma shanu da tumakai da awakai min al khayli kamar dawaki babu zakka a cikin dawaki dan mutun yayi gona ta dawaki yana kiwon su yana sayar da su wannan ba za a ce za a fitar musu da zakka ba wal bighal da al fadari wal hamir da jakuna jakai babu zakka akan su komai yawan su war raqiq da bayi idan domin bayi gashi dai mutun ne amma ana kirga su a cikin dabbobi su ma babu zakka a cikin su dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ala almuslim fi abdihi wa farasihi sadaqa babu zakka akan musulmi a cikin wato bawansa da kuma dokinsa wanda yake hawa babu zakka akan wannan to bisa wannan ne malamai suka ce hatta kajin gidan gona da mutum yake kiwon su da talatalo da agwagi da yake kiwon su da salwa dinnan da ake kiwonta yanzu duk babu zakka a ciki in kace akwai zakka ta ya zaka ce nisabin nawa ne nisabin ka gani in kace zaka yi nisabi sai ka kirkiro da sunaninka shi ko takdiri duk wani takdiri da shari'a ta yi hankali baya shigansa baka cewa kai kana ganin yau lokaci ya canza sallah azhar a rinka yin raka'a uku dan takdirin sallah azhar da raka'a hudu takdiri ne na shari'a saboda ka kiyasi baya shiganta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake yin takdiri shari'u shine kadai yake takdiri dan haka kaga ba zai yiwu kace ga takdirin zakar kaji ba ko tattabaru ko makamancin wannan da kiyasi tunda babu nasi akan wannan saboda haka babu zakka akan su sai dai akan kudin da suka shigo shine zaka fitar musu da zakka babu ai gashi nan yace gashi hadisi laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa babu zakka akan sa wala fil mutawallidi min adh-dhiba'i wal ghanam haka zalika babu zakka a cikin abinda aka haifa na daga waye baye da aka yi tsakanin barewa da kuma akuya ko tinkiya baye idan aka dauke barewa aka sanya ta a cikin garken awaki dan tauri yayi mata baye sai ta haihu ya zama to abinda aka haifa barewa dan tauri to babu zakka akan wannan ba za a kirga shi a cikin zakka ba domin babu zakka akan barewa ita kanta idan mutum zai yi garke na barewa ba zai fitar musu da zakka ba ba a hada barewa da sa'a da tumakai da awakai amma bauna ana hada ta tare da shanu saboda jinsi ɗaya ne haka zalika raƙumi mai tozo biyu wanda ake ce masa al-bukht raƙumi mai tozo biyu irin wanda yake a can ƙasar China din nan Mongolia da sauransu ana hada shi da raƙumi na gida wanda muka saba da shi na Larabawa a hada su a cikin kidaya nisabi da kuma wajen fitar da zakkarsa an fahimta amma barewa tunda ba a hada ta tare da awaki a fitar da zakkarta to abinda aka haifa yayin da aka yi baye tsakanin barewa da akuya to shi ma abinda aka haifa babu zakka akan sa wa shurutu wujubiha sharadin wajabcin wannan zakka me ye sharadin wajabci ana akwai sharqul wujub da sharqus sihha me bambanci tsakanin biyun in aka ce abu kaza sharadin wajabci ne abu kaza kuma sharadin inganci ne me bambanci tsakanin su da misali kuma zai kawo misali a cikin sallah masalan Na'am. Abinda ya zamanto in ya samu ibadar ta zama dole. Kamar shigar lokacin sallah. Sharadin wajibi ne. In shigar lokaci yayi to sallah ta yi. Amma in lokaci bai shiga ba za a ce maka kai sallah ba. To wannan shine sharadin wajibi. Amma sharadin inganci shine in wannan sharadin ya samu to sallah ta yi. In bai samu ba kuma babu sallah kamar alwala. Alwala sharadin wajibi ne ga sallah. Ba yadda za a kai sallah babu alwala. Sharadin wajibi ba a cewa ka neme shi amma sharadin inganci ana cewa ka neme shi za a ce kai alwala amma ba za a ce ka je ka shigo da lokacin sallah azhar dan kai sallah ba shine bambanci tsakanin su to yace wa shurutu wujubiha sharadin wajibin wannan zakka an takuna nisaban shine su waɗannan dabbobi su zamanto nisabi kuma bayanin nisabi shine zai zo nisabi abinda ake cewa nisabi kamar yadda muka gani shine miqdari wanda shari'a ta ajiye wanda da shine ake iya ake cewa zakata wajaba akan dukiya gurgurdan da shari'a ta ajiye wanda da shine za a ce zakata wajaba akan dukiya kamilan kuma nisabin ya zamanto cikakke cikakke babu nuqsani kuma su zamanto sun ya zamanto nisabin cikakke tun daga farkon shekara har karshen shekara abin da ake nufi da nisabi cikakke a wato shine ya zamanto cewar adadin nisabin ya tabbata a gare ka ba adadin nisabin ya tabbata a gare ka ba tare da nuqsani ba ba tare da ya tawaya ba a cikin juz'in shekara milkan kamilan kuma ya zamanto mulki cikakke ya fitar da abinda aka baka ajiya ko aka baka jingina ko aka baka aro ko katsinta wannan duk ba mulkin ka bane kamar alal misali kana da awaki da kake kiwon su guda 39 sai wani yazo ya baka aran akuya guda 1 a yace tana da nono gashi dan ka rinka shan nono tana baka aro kaga ta cika 40 to tunda baka mallake ta ba ba za a ci kasu zakata wajaba akan ka ba aro aka baka ko aka baka ajiya ko ka bawa mutum bashi ya baka jingina ta saniya ko ta ragumi ko makamancin wannan na'am a in ba ta hannunka ta kace za a girga cikin nisabi na'am ba bashi ba bata hannunka ma'ana ka bayar da ita aro a wannan tana cikin wanda zaka fitar mata da zakka zaka fitar mata da zakka dan mulkin ka ce sabanin duki shi ma duki ai bashi ne wannan ba wai ka bayar da ita bashi bane ka bayar da ita ajiya ne ko ka bayar da ita aro wannan duk za a kirga a cikin abinda zaka fitar masa da zakka haulan kamilan kuma sharadin wajibin ta ya zamanto mulkin ya zamanto shekara guda alhaul shine jikewayowar shekara cikakkiyar shekara kuma abin da ake nufi da shekara ta musulunci shekarar musulunci domin ita ce wadda Allah ta'ala ya gina hukunci akan ta Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj za su tambaye ka dangane da jirajiran wata jinjirin wata kace lokatai ne qul hiya mawaqitu linnas lokatai ne ga mutane na iyakance ayyukan ibadar su dan haka Allah ya sanya iyakance ayyukar ibada ya zamanto da wato da wata wanda yake na sama ba wata wanda yake na lissafi ba wata wanda yake na lissafi na kalanda ba shi ake nufi ba watan kidayar sama saboda haka shekarar da ake nufi tace wannan shekara mai shekara 100 mai shekara wato mai kwana 350 da 354 354 na'am wata 12 shida cikakku shida nuqsan dan haka shekarar musulunci take wata 12 shida cikakku 180 kenan shida kuma masu nuqsan 174 in ka hada sai zamanto 354 wannan ita ce shekarar musulunci to ita ce wanda hukunci ya rataye da ita in ta shekara ta cika da wannan to shine za a fitar da zakka dan haka idan mutun ya samu nisabi alal misali mutun ya samu awaki da tumakai suka zamanto in aka hada da awakin da tumakan suka zamanto 40 a farkon shekara amma kafin shekarar ta cika sai ya kyauta ko aka yi masa haihuwa ya dauka ya yanka guda biyu kaga sun zamanto 38 yayin da shekara ta cika basu cika 40 din ba to anan wajen ba zai yi lissafin shekara ba sai shekara ta kewayo suna cika 40 dan haka yayin da suka cika 40 lokacin zaka fara lissafi a yau ran wato 12 ga watan Rajab awaki na sun cika guda 40 to sai ka ci gaba da bibiya idan sun wuce 40 in ba su yi kasa da 40 ba har 12 ga watan Rajab ya zagayo na wata shekarar to zakka ta wajaba amma in suka tawaye koda da guda ɗaya ne zakka ba ta wajaba ba an fahimta saboda haka shine ma'anar al-haul kenan wannan shi wa'annan sharuɗai guda uku na farko nisabi cikakke mulki cikakke shekara cikakkiya ma'a maji isa'i in kana sharadi na hudu kenan wanda yake wannan sharadi ne na ciki ba na asasi ba da zuwan asa'i mai karban zakka kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana yi kun ga mu tun lokacin shehu usman akwai wannan sarauta amma yanzu sai dai ai sarautar sa'i din babu aikin ba portfolio din amma zamanin shehu usman akwai wannan portfolio din shine mai zuwa karban zakka asa'i kenan duk shekara akwai rana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyakancewa zai tura as-su'at masu zuwa karban zakka su je wato wajen da makiyaya suke zuwa suna yawanci suna zuwa wajen tafki ne inda ake zuwa shan ruwa yayin da mutum ya zo da garkensa zai sha ruwa shikenan sai a ce to ka fitar da haƙƙin Allah ga duwa ga abin nan ga awakin nan ga raƙuman nan sa'i sai ya zo ya ɗauka shine zai zo ya ɗauka ba kai ne zaka bayar ba shine zai zo ya ɗauka kowace ya san shekarar da za a fitar mata idan ya zamanto baka da wannan shekarar to in ma zabi ya zamanto naka kai mai dukiya in ma zabi ya zamanto nasa hasabin yadda hukuncin yake wanda ba za mu shiga cikin wannan ba akwai lokacin da zabi zai zamanto na sa'i akwai lokacin da zabi zai zamanto na rabbul mali mai dukiya to yace maji'us sa'i zuwan sa'i sharadi ne na fitar da zakka amma yace in kana idan akwai sa'in wannan ya nuna kan cewa idan babu sa'in wannan ba sharadi bane ba za ka ce dan babu sa'i da zai zo karban dukiya ba za ka fitar da zakka ba domin haƙƙin Allah ne sawa'un da sa'i ko ba sa'i wajibi ne ka fitar da zakka idan babu sa'i sai ka fitar da shi da kanka yayin da shekarar ta cika kamar yanzu gidan zakka da aka yi wannan su ne wannan haƙƙinsu ne su rinka zagawa wato wurin da ake shayar da dabbobi da bisa martabar malik har gidajen gona za su zaga inda ake noman shanu sanya rana a cikin shekara wanda za su rinka zuwa su karɓi zakka ko ba kuɗi ake bayarwa ba dabba za a ɗauka sai a tattara dabbobi na sadaka in ya so kuma in za a raba ma talakawa ne in za a sayar ne a raba ma talakawa kuɗin ne wannan ya rage ga ijtihadin su waɗanda aka ba su a karɓar zakka da kuma abinda hukuma ta zartar to wannan shine bayanin sharuɗan wannan zakka wanda ya hada da laquma da shanu da kuma awaki da tumakai to sai yanzu zai yi tafsilin kowanne daga cikin su ammal ibil raquma fa fi kulli khamsin shatun jadaa a cikin kowanne raqumi guda biyar in suka kai guda biyar to za a fitar da akuya jadaa wadda take tayi famfara aljada'a a cikin raqum a cikin akuya shine wadda ta cika shekara daya ta cika shekara daya cif ta shiga ta biyu ita ce aljada'a wadda ake iya yanka ta a wajen layya a kowane raquma wanda yake da raquma guda biyar sawa'un gabaki ɗayan su jil al-irab ne na wato raquman larabawa irin raquman mu na gida da na agadas ko kuma waɗansu masu tozo biyu uku na gida uku na larabawa biyu masu tozo biyu ko kuma ga baki ɗayan su masu tozo biyu din, to zakar su shine mutun ya fitar da akuya, ba a ce ya fitar da rakumi ba, saboda yawan su bai kai a fitar da rakumi ba, ya fitar da akuya guda daya. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta a cikin littafin da Sayyidina Abubakar ya rubuta ya zuwa ga wato masu masa aiki na fitar da zakka, cewa wannan ita ce sadakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta akan musulmi. Yace raquma akan kowane guda biyar za a fitar da akuya guda daya har sai sun kai 24, akan kowane biyar guda daya. Da aka ce sha, wannan an ba mutum zabi, in ka so ka fitar da tinkiya, in ka so ka fitar da akuya, in ka so ka bada rago, in ka so ka bada dan tauri, zabi ne gare ka, kai mai dukiya za ka iya bayarwa. Wahiya ma awfat sana, ita ce wadda abinda ake nufi da aljaza'a, wadda ta cika shekara daya, wa dakhalat fi thaniya, ta shiga cikin shekara ta biyu, wato ta ya zamanto ta cika shekara daya, ta fara shekara ta biyu din koda da kwana daya ne. Min adh-dha'ani, na daga wato tumakai, in kana fil baladi adh-dha'an, idan ya zamanto a garin tumakai akwai tumakai. Wal ma'az, in kana fil baladi, idan akwai tumakai din a garin. Adh-dha'an wal ma'az sawa, in kana fil baladi adh-dha'an wal ma'az, idan ya zamanto a cikin garin akwai wato tumakai wal ma'az da awakai sawa'an, daidai wa daida, kamar yanda ake kamar nan kasashen mu, yanda ake da tumakai haka ake da awakai, amma wani waje sai kaga kan cewa sai tumakai babu awakai, wani waje kuma aks sai awakai babu tumakai. To a garin da yake tumakai ne kawai, ko kuma da tumakai da awakai, sai a fitar da tinkiya. Aw idba'an aghlab, ko kuma ya zamanto tumakai sun fi yawa, to sai a fitar da tinkiya. Amma idza kana al ma'az aghlab fashatu minhu ila tis, fashatu minhu, idan ya zamanto awakai su ne suka fi yawa, to akuyar da sai a fitar da akuya, akuya akuya za a fitar. Ila tis in has raquman su kai guda tara, wato in raquma shida ne, in raquma biyar ne, ko shida, ko bakwai, ko takwas, ko tara, duk akuya guda daya za a fitar, ko tinkiya guda daya. Tafsilin da aka faɗa shine idan ya zamanto a tumakai su ne suka fi yawa a garin, ko kuma tumakai kawai aka sani, ko kuma da tumakai da awakai duk ɗaya ne, to a fitar da tinkiya. Amma idan ya zamanto awakai su suka fi yawa, to sai a fitar da akuya. Dan in awakai ne suka fi yawa, aka ce wa mutum amma sai tinkiya zai fitar, an kallafa masa, dan ta zamanto wataƙila sai ya je ya sayar da akuya, sannan ya siyo tinkiya, sannan ya fitar da zakka. Bayan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya itlaqi ya ce sha, abinda ake nufi da asha ya suna ne na abin da zai tabbata ga akuya ko tinkiya ko rago ko dan tauri. Saboda haka tunda bai kayyade ba, a zo a kayyade wa mutum ba tare da layin da kuma ya zamanto kan cewa samun abin da aka kayyade masa shi nan zai zamanto masa da wahala, wannan dora masa abin da Allah bai dora masa ba. Fa idza balagat ashran, idan raquman suka kai 10, fa fiha shatani, sai ya zamanto sai a fitar da akuya guda biyu, ila 14, har sai sun kai guda 14, wato 10 da 11 da 12 da 13 da 14, dukkanin su ɗaya ne, akuya biyu za a fitar. Fa idza balagat 15, idan suka kai guda 15, fa fiha thalathu shiya, sai a fitar da awaki guda 3, in suka kai 15. Ila 19, har zuwa 19, 15 16 17 18 19, dukkanin su awaki guda 3 ne. Fa idza balagat 20, idan suka kai guda 20, fa fiha arba'u shiya, sai a fitar da awaki guda 4. Ila 24, har zuwa 24. Fa idza balagat 25, idan suka kai guda 25, ila 35, ya zuwa ga 35, fa fiha bintu makhab, sai a fitar da raquma, sai a fitar da yar taguwa, wadda ta cika shekara, wadda ake ce mata bintu makhab, yar uwa mai ciki, wato yar taguwa wadda uwarta ta yi ciki. Kuma bisa al'adar taguwa, idan ta haihu, to za ta yi shekara ɗaya, in ta shiga shekara ta biyu, to lokacin ne za ta yi ciki, sawa'un ta yi cikin ko ba ta yi cikin ba, amma dai lokacin yin cikin ta yayi, to ita ce ake ce ma al-mahab, raquma wadda take al-mahib, wadda take mai ciki. To ita sai ita ake ce ma bintu mahab, wadda ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu, ita ce bintu mahab. to idan raƙuma suka kai daga 25 har 35 35 tana ciki 35 tana ciki to abinda za a bayar bintu mahab ai shekara daya wanda ta cika shekara daya ta shiga cikin shekara ta biyu na'am ai da ma dole sai da kwana daya sai ta cika har ta cika shekara ta shiga cikin shekara ta biyu da koda kwana daya ne وهي التي دخلت في السنه الثانيه ita ce wanda ta shiga cikin shekara ta biyu fa in lam takun lahu fabnu labun idan ba shi da yar taguwa wanda take yar shekara daya wanda ta cika shekara daya ta shiga ta biyu babu ita a cikin garken sa to fabnu labun sai ya kawo dan taguwa wanda take mai shayar da mama shine wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha wanda ya cika shekara biyu ya shiga ta cikin shekara ta uku saboda taguwa ta mace ta fi kima dan ita za a sha nonanta kuma za ta haihu ta fi abin nan ragumi dan haka sai aka daidaita kaga wanda bata kai dan ragumin shekaru ba a kima ta kai wanda ya fi ta kai wanta a kima ta kai wanta saboda ta fi shi daraja sai ta zama jari kwarai da gaske to idan ba shi da bintu mahab sai ya bada ibnu labun ibnu labun shine dan shekara biyu wanda ya cika shekara ta uku wanda ya fara shekara ta uku wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha shine wanda ya cika shekara ta uku fa idha balagat 36 idan suka kai guda 36 ila 45 har zuwa 45 fa fiha bintu labun to anan sai ya bada bintu labun yar taguwa wadda take uwarta tana shayar da ma wadda tana shayar da nono ita ce wadda take ta shiga ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku kun ga nan wajen din alwaqs guda 10 ne 25 da 6 da 7 da 8 da 9 31 da 2 da 3 da 4 da 5 waɗannan adadi guda 11 dukkaninsu bintu mahab ake bayarwa 36 da 7 da 8 da 9 41 da 2 da 3 da 4 da 5 dukkaninsu bintu labun ake bayarwa guda 10 tsakani illa ta farkon wanda take guda 11 fa idza balagat 46 idan raquman suka kai 46 ila 60 har zuwa su kai 60 fa fiha hiqqa to akwai alhiqqa faruqatul fahl raquma wajin taguwa wanda yake za a iya mata karo za a iya mata baye wato za a iya mata barbara ita ce wanda ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu ita ce ake cema alhiqqa kun ga nan alwaqsu tsakani guda 15 ne tun daga 46 har zuwa 60 tun daga 46 har zuwa 60 tsakani wato adadi har 15 ne kowane daya daga cikin wannan adadin wajibin zakarsa guda ɗaya ne shine a bayar da alhiqqa wanda ta cika shekara uku ta fara shekara ta hudu wahiy allati dakhalat fi rabi'a ita ce wanda ta shiga shekara ta hudu abinda an ce mata alhiqqa daga al-istihqaq ai ta cancanta wanda take ta cancanta ma'ana ta cancanta ai mata barbara fa idza balagat 61 idan suka kai raquman suka kai 61 ila 75 har zuwa 75 fa fiha jaza'a to sai a bayar da al-jaza'a ita ce wanda take ta zamanto ta kai wato a matsawan shekarun ta ta yi famfara ita ce allati dakhalat fi al-khamisa wadda ta cika shekara hudu ta shiga shekara ta biyar su ma nan wajen guda 15 ne tun daga 61 har 75 fa idza balagat 76 idan suka kai 75 ila 90 har zuwa guda 90 fa fiha binta labun sai a bada bintu labun guda biyu bintu labun yan shekara nawa kenan yan shekara uku ne ta cika biyu ta shiga ta uku yan shekara uku ko da ke a turanci za a ce yan shekara biyu da yawanci shi lissafin bature shi mutum in ya abin nan ran da ka cika shekara 50 to ba zai ce ka ci yanzu shekara ka 51 ba sai ka cika 51 nan cif cif kullun wannan tsakanin kai dan 50 ne har sai ka kai 50 koda da wata 11 ne kai dan 50 ne an musan lissafin turawa goma zai so da za a rage amma a bisa inda shari'a take yin la'akari daga ka cika shekara din kana shiga ka cika wato in ka cika shekara 50 da kwana daya ka zama dan shekara 51 dan ka shiga ta 51 ka shiga ta 51 to haka yake saboda haka Bintu Labun ya shekara 3 kenan wacce shiga shekara wacce ta shiga shekara ta 3 saboda gaskiya to kun gani daga 76 zuwa 90 sai a bada Bintu Labun guda biyu Bintu Labun guda biyu wato kamar a kowane 40 akwai Bintu Labun dama can cewa aka yi daga 35 zuwa 45 ake bada Bintu Labun saboda kun ga 40 anan take saboda ka tunda 80 ma anan take sai aka ce Bintu Labun guda biyu fa idza balagat 91 idan suka kai 91 ila 20 wa 100 ya zuwa ga 120 fa fiha hiqqatani sai a bada hiqqa guda biyu al hiqqa ai shekara hudu kenan ta cika uku ta shiga ta hudu kun ga can an ce hiqqa daga 46 zuwa 60 shine ake bada hiqqa to nan da ya zamanto kan cewa ya kai 120 sai aka bada hiqqa guda biyu fa idza zadat ala zalik idan adadin ya karu sama da wannan wato sama da 120 taghayyara alwajib to wajibin da ake bayarwa sai ya canza fa fi kulli 40 bintu labun a kowane 40 sai a bada bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa a kowane 50 sai a bada hiqqa saboda haka idan ya zamanto cewa mutum yana da a 120 idan mutum yana da 125 kaga ya wuce 120 kenan to yana da zabi in ma ya bada bintu labun guda hudu guda uku 40-40 ko kuma ya bada hiqqa guda biyu 50-50 idan suka kai 130 in suka kai 130 ko ya bada bintu labun guda uku 40-40-40 ko kuma ya bada bintu labun guda biyu da hiqqa guda daya bintu labun guda biyu 80 kenan 50 kuma hiqqa guda daya ba san adadin ba yo ai dole mutum ya san adadin saboda ya fitar da haƙƙin Allah bai halatta mutum a ce wannan bai san adadin raƙumansa ba wajibi ya sani saboda ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda zai zamanto haƙƙi na wajibi ba zai tabbata ba sai da shi dole ya zama wajibi dan ba zai yiwu ya fitar da ya san wajibin zakka ba sai ya san adadin dan haka sanin adadin ya zama wajibi dan haka in bai san adadin ba ya saba ma Allah na'am to wannan shine zakkar raƙumi kuma kamar yadda muka ce wajen sanin wajen nisabin ana hada maza da mata duk ɗaya ne wajen lissafin ya wajen sanin nisabin yayin da suka kai guda biyar za a hada da mazan su da matan su ba wai kawai mata ake ne ba wai kawai taguwa ba a'a da raƙumi da taguwa duk za a hada duk da yake in aka tashi fitarwa za a fitar da wato yawanci wanda ake fitarwa duk mata ne bintu makhab bintu labun hiqqa jada'a inda kawai ake fitar da namiji shine ibnu labun ga wanda ba shi da bintu makhab idan ya zama idan kuma mutum ba shi da daidai yana da shekarar da tafi wannan kamar alal misali an zo abin da ya wajaba a kansa shine a bintu makhab shekara yana da raƙuma guda 25 kaga bintu makhab zai bayar sai ya zamanto cikin garkensa babu an ce zai iya bada ibnu labun babu ibnu labun sai bintu labun raƙuma waje take yi shekara uku kenan to anan wajen kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada bintu labun din a dawo masa da awaki guda biyu ko dirhami guda biyu ai ko dirhami 20 kamar yadda ya zo a hadisin Anas ko kuma ya zamanto cewa wajibin bintu labun ce ta waje ba gare shi shi kuma a cikin garken sa sai bintu makhad yake da shi to sai ba da bintu makhad ya hada da awaki guda biyu ko dirhami guda 20 ba a ba da kima sai kawai a nan wajen kimar da ake bayarwa dan te balancing na shekarun da ya zamanto baka da shi amma ba za ka ce maimakon haka bar kawai ne lissafi bintu makhad ya kudin ta yake naira kaza bintu labun ya kudin ta yake naira kaza ga abinda zan bayar saboda ka ce kudu ka dauko kudin ka bayar wannan bai halatta ba domin takdirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna cewa wannan shine farilla bai halatta a koma zuwa ga kima ba tunda asalin yana nan na farilla sabanin matabar Imam Abu Hanifa da wadansu suwar yake cewa ya halatta mutum ya fitar da kima na zakka a maimakon ainihin aininta kamar yadda ta wajaba wa amma al-baqar shanu kuwa fa fi kulli 30 minha tabi' a kowane 30 na raqo na wato shanu akwai at-tabi' jada jada'un aw jada'a waje yake yafan fara ko ta yafan fara at-tabi' shine wanda ya cika shekara biyu wa huwa ma aw fasanatin wanda ya cika shekara biyu dan maraki a da ya cika shekara biyu ko saniya da ta cika shekara biyu yar maraki yar maraka yake jago yar maraki yar maraka wato nisabin shanu 30 ne in kana da shanu 10 15 20 25 29 babu zakka sai sun kai 30 shine nisabin shanu to a cikin 30 din nan guda ɗaya zaka fitar ai shekara biyu ai shekara wadda ta wadda cike shekara ta uku ai shekara ta uku shine wanda ake ce mu a larabci at-tabi' la yukha wa fi 40 wa fi 40 musinna in kuma suka zamanto 40 sai abada al-musinna wato wadda take ta cika shekara uku ta fara ta hudu la tu'khad illa unsa ba a karban wato wani a nan wajen in ba mace ba saniya za a karba in dai suka kai 40 ba al-musin za a bayar ba al-musinna ya wato saniya ai shekara hudu wa hiya al-mufiyatu 3 sinin ita ce wadda ta cika shekara guda uku shekara uku ta shiga ta hudu thumma fi 60 tabi'an idan suka kai 60 sai a bada tabi'i guda biyu wato ma'ana har 40 musinna za a rinka bayarwa idan suka kai 60 to sai a bada at-tabi'i guda biyu wato shine dan shekara uku ko ɗan shekara uku thumma fi kulli 30 tabi' to bayan sun riga sun ci bayan an riga an wuce 60 to a kowane 30 sai a bada tabi'i wa a kowane 40 a bada musinna in suka kai 70 sai a bada tabi'i guda ɗaya dan shekara biyu dan shekara uku da musinna ɗan shekara hudu guda ɗaya in suka kai 80 sai a bada musinna guda biyu in suka kai 90 sai a bada at-tabi'i guda uku in suka kai 100 sai a bada tabi'i guda biyu da musinna guda ɗaya ko haka ba ila 20 wa 100 har ya zuwa ga 120 fa yuhayyaru sa'i idan suka kai 120 sai a bama as-sa'i mai karban zakka sai a bashi zabi fi akhdhi 3 musinnatin aw 4 atbi'a in suka kai 120 to sa'i yana da sai a bama sa'i zabi ba mai kudi ba mai dukiya bane yake da zabi sa'i ne yake da zabi ko ya karbi musinna guda uku 40 40 40 kenan guda uku ko kuma tabi guda hudu 30 30 30 guda hudu in suka kai 120 wannan sha'anu kenan wa amma al-ghanam awaki kuwa kuma kamar yadda muka ce al-ghanam ya hada tumakai da awakai fa fi 40 minha shatun a cikin guda 40 za a bada akuya guda daya kuma nan ana hadawa idan a cikin garkenka akwai tumakai akwai awakai tumakai 20 awakai 20 in suka hada suka zamanto 40 kenan to sun cika nisabi abinda ya kai kasa da 40 ko da 39 ne babu zakka sai sun kai 40 kuma sun shekara a cikin 40 din nan to sai a fitar da shatun jaba akuya wadda take ta cika shekara daya ta fara shekara ta biyu namiji dan taure aw jaza'a ko akuya min adani daga tinkiya aw al ma'z ko daga akuya wa huwa ma awfa sana shine wanda cika shekara daya wanda cika shekara daya ci ya fara ta biyu wa fi mi'a wa 21 shatani to haka za a tafi tun daga 40 har zuwa 120 duk akuya daya ake bayarwa sai sun kai 121 sai a bada akuya guda biyu wa fi 200 wa sha 3 shiya daga 121 har 200 duk akuya biyu za a bayar sun suka kai 200 da guda daya sai a bada akuya guda uku haka za a tafi akuya guda uku daga 201 har zuwa 300 har zuwa 400 to sun suka kai 300 har zuwa 399 har sai sun kai 400 wa fi 400 arba ushiya sai a bada akuya guda hudu kuma fi kulli 100 sha sannan akwai wani 100 sai a ringa ƙara akuya guda daya wannan shine a bayanin zakar dabbobi din la tu yace tambihun ga fadakarwa la tu khadhu kara'imul amwal ba a zaben wato duke da tafi kowace daraja a cikin garken ka zo ka samu wanda tafi kowace daraja kace ita zaka dauka wanda tafi kowace nono tafi kowace hantsa tafi kowace kitse kace ita kai kuma ita zaka dauka wannan ga sa'i ake magana kenan sa'i mai karban zakka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyaka wa kara'imu amwalihim ka kiyayi zaben wato mafi darajar dukiyar su wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka cuta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab don babu hijabi tsakaninta da Allah wato kaga kenan a cikin yin ibadar ma zaka iya zalunci kaga aikin Allah yake yi amma aka ce iyyaka aka yi masa kasheji kada kai zalunci in kai zalunci a cikin haƙƙin Allah ma wannan ba zai hana in yace Allah ya isa ta bi ka ba da ake cewa iyyaka wa da'watul mazlum nan Allah ya isa fa ake gudu yace Allah ya isa din nan ita ce ake cewa ka kiyaye ta domin babu hijabi tsakaninta da Allah kal akulati kamar mai yawanci mai yawancin abinci wanda yake bata bukatar sai an matsa mata za ta ci wal fahal da mai yin karo wanda yake yin barbara daga yayi barbara sai ai ciki wadatil laban da mai nono mai hantsa wala shiraruha ba kuma a karbar wato lalatacciya watsatsa ba za ka je ka tura wanda take kyamurar za ka ce ita za a karba ba kasahla kamar wanda take wato ramamma wattais da dan tauri wanda ake neman kai da shi wal ajuz da tsoho wal aura da mai ido daya duk wanda take da wani aibi kada ka ce ita zaka bayar tunda Allah kake ba ma to wannan shine abin da ya danganci zakar dabbobi ana hada akwai matsala guda daya wanda bai fada ba shine annitaj nitajud dawab abinda suka haifa idan kana da garki na awaki 35 sun cika shekara sauran wata daya su cika shekara sai aka baka kyautar guda biyar suka cika 40 to in shekarar in suka cika kamar alal misali daga Muharram suka cika guda 35 yayin da Dhulhijja ya zo sauran kwana biyar shekara ta mutu wata shekara Muharram watan Muharram ya tsaya sai aka ƙara maka guda biyar kaga yanzu ka cika nisabi ko to zaka in Muharram ya tsaya zaka fitar da zakka zaka fitar da zakka ba dan nisabi bai cika a wajenka ba amma daga 25 ga watan Dhulhijja bai cika nisabi idan 25 ga watan Dhulhijja yake wayo to lokacin zaka bada zakka ko ba haka ba to kana da a cikin Muharram farkon Muharram kana da 35 a cikin Ramadan sai gashi cikin garkenka sai wajen guda biyar suka haihu suka zamanto 40 cikin Ramadan idan Muharram ya zagayo zaka fitar da zakka ko baka fitar da zakka ba eh na'am sai Muharram ya kewayo sai Ramadan ya kewayo na'am ahsan ba kyauta bace nitaji ne daga dukiyar ta kace suka cika nisabi shi yasa suke cewa wa haulu asli wa haulu ribhil mal haulu aslihi kamar dukiya ce kamar kudi ne kana da su bas kai nisabi ba amma kai kasuwanci da su amma da kai kasuwanci da su akai riba idan aka hada ribar da uwar kudin suka zaman to nisabi to ba sai ka jira lokacin da kai ribar shine za a ce haulu ya cika ba daga haulun asalin ya cika to nisabi ya cika zaka bada zakka to haka na wannan zaka duba haulul ummahat yaushe ne aka fara kirgan wato haulin iyayen shekaran da ake fitar da zakkar iyayen muharram shine shekaran da ake fitar da zakkar iyayen to tunda ƴaƴan su sune suka cika nisabi to yayin da muharram yake wayo sun zaman to kan cewar haulun su yake wayo su ma saboda su ƴaƴan ba za a fara musu lissafi daban ba za a yi musu lissafi na iyayen su ne kun ga wannan shine bambanci da kyauta da aka baka ko gado da kaci ko sayowa da kaje kai in kaje ka sayo waɗansu dabbobi din duk ba za a hada su da asalin wanda kake tare da su ba sai dai ƴaƴa to wannan matsalar suna yin bayanin ta kuma yana daga cikin abin da ya kamata a ce an sani to kun ga ya kamata a ce makiyaya ya zama tukan cewa suna da ilimin wannan saboda fitar da haƙƙin Allah kada a rinka yin kiwo da ka in ka shiga cikin kiwo yana daga cikin hanyoyin dukiya kuma in kuka kula a cikin shari'ar musulunci wato dukiya wadda take haɓaka ita aka wajabta masa zakka kamar zinari da azurfa duk da yake in ka ajiye shi baya haɓaka amma yana da ikon ya haɓaka tunda in ka juya shi ko ka ba mu wani ya juya zai karu haka zalika dabbobi na gida kamar awaki da tumakai da shanu suna karuwa kuma ana shan nononsu ana amfani da gashinsu da sauransu duk wannan ni'ima ce to da aka ce aka wajabta zakka a kansu kuma wanda ya nuna kan cewa a kamar wato musulunci yana nuna mana hanyar da za mu haɓaka arzikin mu kenan irin waɗannan abubuwan su ne suke kawo arziki da kasuwanci da kiwo da noma na'am amma wajibi ne a iyakance shekara a iyakance rana a cikin shekara wadda za a fitar da zakka idan mutum yana da dabbobi din ya ba ma mai kiwo ya masa kiwo dole shi ya rinka lissafi ya rinka bibiyansa ya ji nawa ne suka zamanto yaushe suka cika nisabi daga ran da aka ce sun cika nisabi sai ya iyakance wannan rana daga rana irin wannan ta kewayo sai ya fitar mata da zakka ba zai ce zai dawwama ba zai ce zai laru zai la'akari zai dogara da ilimin makiyayin ba tunda ba lallai ya zamanto shi ya san shari'a ba za a kira sallah in an kira sallah sai a yi tambayoyi insha Allah
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tambaya ta farko yana tambaya mutum zai iya yin sallar dare ya dauki tocila yana karanta Qur'ani saboda rashin wuta don samun falalar kallon Qur'ani yana karantawa. Wannan aiki ne mai yawa a cikin sallah. Kana rike da Al-Qur'ani kuma kana rike da tocila. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fis salati la shughla, a cikin sallah akwai shagali, abinda zai shagaltar da kai ga barin yin wani abu. An yi ruksa akan rike Al-Qur'ani, amma ya zaman to ƙari akan haka da kuma cewa sai mutum ya dauki tocila wanda zai haska. Wannan aiki ne mai yawa a cikin sallah wanda zai shagaltar da kai ga barin aikin yin sallah din. Ka rike Qur'ani da hannu ɗaya, kuma ka rike da ɗaya hannun ka rike tocilan, kana kokarin in zaka tashi kuma ka dauki ka aje Qur'anin, in zaka yi ruku'u ka aje Qur'anin ka aje tocilan, in zaka tashi ka dauki Qur'ani ka dauki tocilan. Wannan ayyuka ne wanda yake sun yi wanda za su fitar da shi daga haddin sallah, saboda haka wannan bai dace ba. Za ka ga mutane suna wasa da sallar farilla amma sai su tashi cikin dare su yi sallar nafila, menene hukuncin wannan? Wannan ya ɗaya daga cikin alamar rashin ikhlasi, alama ce ta rashin ikhlasi, cewa ita kanta ɗabi'a, ita kanta ibadar ta san rai ce, abinda mutum ya so shi yake yi, ba abinda Allah yake so ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah jalla wa ala ya ce, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, bawana bai kusance ni da wani abu ba da yafi soyuwa a gare ni irin abinda na farlanta masa. To da ka indai kusancin Allah kake nema, ka so ba farilla tukuna. Sannan menene bambancin sallar raka'atayil fajr bayan sallar asuba maimakon yin ta kafin sallar asuba kuma a cikin gida kafin zuwa masallaci? Yin ta bayan sallar asuba ramuwa ce, yin ta kafin sallar asuba ku shine ainihin yin ta akan lokacinta, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Amma mutum ya ganganta wato jinkirta sallar raka'atayil fajr din, ya ce sai da walha zai yi ta, ko sai yayi sallar asuba sannan zai yi bayan ga lokacinta, ya ketare lokacinta. In lokaci ya ƙure, in yana jin tsoron rasa sallar jam'i zai iya kyale ta, in yana jin tsoron rasa sallar jam'i. Idan ko yana jin tsoron ma fitar lokacin sallar asuba ne, wannan wajibi ne ya kyale ta. In lokacin ya ƙure da ba zai yi yayi sallar raka'atayil fajr sannan ya samu raka'a ɗaya cikakka, ya kulla ruku'u kafin hudowar rana ba, to sai ya kyale raka'atayil fajr ya yi sallar asuba din kawai. Amma dangane da yin ta a cikin gida kafin zuwa masallaci, yin ta a cikin gida koyi ne da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda amma kuma yin ta kuma a cikin masallaci shine zai sa ya aiki da wato ya zamanto cewa bai yi wata nafila ba bayan hudowar alfijir illa raka'atayil fajr, wanda yake kuma akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alfijir yake to ba wata nafila sai raka'atayil fajr. To kaga ko idan yayi a gida sannan ya zo masallaci zai raka'atayil fajr sannan kuma zai yi tahiyatul masjid. Al'aula sai in da ya san zai zo masallaci ne ya jira sallah ya zo ya yi ta a masallaci, domin ya zamanto cewa bai shagaltu da yin wata nafila ba in ba raka'atayil fajr ba. Na'am. Don haka ne ma sai ya ƙara wata nafilar ma banda wannan. Ai ba a nafila bayan hudowa alfijir, sai raka'atayil fajr kawai. Hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, idza tala alfajr fala salata illa raka'atayil fajr, idan alfijir ya hudo babu wata sallah sai raka'atayil fajr. Sa'id ibn al-Musayyib ya ga wani mutum yana ta yin nafila bayan raka'atayil fajr, yace wannan fa, yace nafila, yace sai ya ga masa wannan hadisi. Saboda haka ba nurun ala nur bane. Zai iya yin wuturi, zai iya yin shafa'i da wuturi kafin ya raka'atayil fajr. Waɗansu sahabbai ma kamar Abu Ayyub al-Ansari an ruwaito yakan zo masallaci bai yi wuturi ba, za a tada iqama ya ce ku tsaya, sannan ya yi wuturi, sannan ya raka'atayil fajr, sannan ya jishi ya shige gaba ya mutane sallar isha. Wanda suke sallah, wanda suke nafila lokacin da aka kira sallar magariba kafin ai iqama, ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al-maghrib, ku yi sallah kafin magriba. Ya fada hassa uku, sai a na karshe sai yace liman sha'a ga wanda yaso. Kuma sahabbai an ruwaito haka suke daga an kira sallan magriba, yabtadiruna sawari, sai ga suna gaggawa suna rige-rige wajen su samu bayan al'amudi dan ya zama to musu sutura domin su yi nafila. Sunna ba daida daga cikin sunanur rawatib, ba daida daga cikin sunnoni ratibai wanda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawama akan yin su. Na'am, ban ji ba. A inda zaka inda zaka shiga cikin masallaci zaka zauna sai kai tahiyatul masjid. Idan ka shigo masallaci kai rakatai alfajir ta dauke maka tahiyatul masjid. In kayi a gida in ka zo masallaci sai kai tahiyatul masjid. To al'aula kuwa kada kai wata nafila in ba rakatai alfajir ba bayan hudowa alfajir. Inda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gida yake yi, yana shigowa masallaci kuma sai a tada sallah. To in kai maliman ne sai kai haka. In ku ba liman bane sai ka zo kai tahiyatul masjid din kai rakatai alfajir, ta zama don maka tahiyatul masjid ka zauna ka jira sallah. Eto ni dai tsaya wannan, wato mutane sukan yi haka, amma ni tsaya wannan wato tsaya ɗaya daga cikin abubuwan da na maida hankali na kan na kula daga cikin asar da aka rito daga sahabbai, ko an samu waɗansu suna zuwa su tsaya a cikin masallaci ba su yi sallah ba. Akwai Imam Ahmad a cikin masail ɗinsa ya yi ishara ga wannan, amma na manta inda na gani a cikin ɗaya daga cikin masail ɗin yana cewa yana ganin ya zo ya riski magabata wani daga yana rikayen wani daga cikin tabi'ai ne, cewa idan suka shigo cikin masallaci suna tsaye har sai an tada iqama. Kamar naga wannan, amma kada kai kocin dina sai tukuna na tabbatar, amma naga wannan matsalar kuma yana daga al'aula, wato shi dai tsayawa a cikin masallaci din abu ne wanda yake gharib, inda an samu wani abu daga magabata ba al'aula, tunda shi masallaci ba a san a mayar da shi wajen wucewa mutum ya shigo bai yi sallah ba. Ko liman din ma yana zaune a cikin to ai ba ku indai suka zo rakatai alfajir za iya yi a gida, za iya yi a masallaci. Idan mutum yayi a gida yayi koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai kawai a halin da ya zamanto cewar in ya zo masallaci zai sake maimaita rakatai alfajir a tahiyatul masjid ne ko ba zai maimaita ba. Mai risala yana cewa ya zaman sa riwaya biyu ne, in ya so ya yi tahiyatul masjid, in kuma ya so ya yi zaman sa. To amma mun san cewar saboda karfin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid, bai kamata a ce mutum kawai ya zauna bai yi tahiyatul masjid din ba. Wannan yace naji an ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar farilla ya cewa astaghfirullah yake cewa, tambaya na anan a sallar nafila ma wannan sigar istighfarin yake yi? A sallar nafila ba a ruwaito yana yin wannan ba, a sallar farilla ne, kuma saboda haka ana kayyade shi da bigiran da yazo. Amma in ya gama nafila ba a ruwaito yana yin wannan ba, amma kamar akwai nafilar da aka ruwaito in ya gama ta yana yin wata addu'a daban, kamar in ya gama wuturi. Hadithin Ali ibn Abi Talib yana cewa waɗansu malamai sun da'afa hadisin, yana cewa subhanal malik al-quddus rabbul mala'ikati war ruh. Kaga wannan mafhumin wannan ya nuna kan cewa a sallar nafila ba istighfarin yake yi ba, tunda gashi a wuturi yayi wata addu'a daban ba istighfari ba, kuma dama a riwaya ya zo ne akan sallar farilla. jiya kai bayanin duk macen da ta kauce wa mijinta zai iya kinciyar da ita to idan tana dauke da cikin safa zai ciyar da ita saboda cikin akan mace wadda take annashiz annashiz bata da nafaka ba zai ciyar da ita ba bata da haƙƙin nafaka bata da haƙƙin ciyarwa to sai dai wannan sura na kan cewar haƙƙin wani yara ce da ita tunda Allah ta'ala ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahun saboda haka wannan sai ya zamanto mukhassas ne sai ai takhsisin sa daga surar nushuz sai ai domin jami'i tsakanin dalilai idan mai ciki ce ta kaurace ma mijinta to sai ta ci albarkacin danta sai a ciyar da ita albarkacin danta ba dan halinta ba sai a ciyar da ita a nan wajen dan albarkacin danta saboda aya wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna koda sakin su ma akai koda sakin ta akai ba ma wai nushuz ba ana magana wadda aka saka ce ba wadda aka saka ma za a ciyar da ita saboda ciki ballantana wadda take matar gida amma ta yi tawaye za a ciyar da ita wacce tafi cancanta kada a ciyar da ita sakakka ko ku yar tawaye wadda tafi cancanta a ciyar da ita wadda tafi cancantar kar a ciyar da ita sakakka ce to sakakka ma an ce a ciyar da ita saboda albarkacin cikinta ballantana yar tawaye yawa na'am shine ai to ai shine nake cewa min babu aula in an ciyar da wadda take sakakka saboda albarkacin ciki min babu aula wadda ta kaurace ma mijinta tana da ciki a ciyar da ita wannan shine ake cewa qiyasul aula na'am idan laifin sa ne yasa ta yi tawaye kamar me ai laifin da aka halatta ma mace ta yi tawaye shine ya zamanto kan cewa yana da awar ya sake ta saki biyu ita kuma tana da awar cewa saki uku ne to nan wajen sai ta wajibi ne ta kaurace masa wajibi ne ta kaurace masa ya kamata yawa a cikin tambayoyi akan wannan matsalar akwai bangare ɗaya na tambayar da ban amsa ba kuma har bayan sallah aka tunatar da ni shine cewa shi miji ya halatta ya kaurace ma matarsa kuma nawa ne muddar da aka kyale shi mun ce mace bai halatta ta kaurace ba har ga hukuma da shari'a ta sa mata shi kuma miji fa ya kaurace ma matarsa na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahjur illa fil bait in zai kaurace sai dai ya kaurace a cikin gida kada ya tattara ya tafi wani daki ya kyale tana kwana ita kadai sai dai ya kaurace mata a cikin dakin na'am wahjuruhunna fil mabaji kuma yana da mudda shine wata hudu idan ya cika wata hudu bai zo ma matarsa ba to sai ta kai kara a lokacin nan sai alkali ya kira shi ko ka koma ko ka sake ta in ya ki komawa ya ki sakin ta sai alkali ya bata auren sai alkali ya sake ta wannan shine mazhaban Malik amma mazhabar Abu Hanifa ma ku cewa inda ya wata hudu aka tsayar da shi bai dawo da ita ba bai koma ba auren ya baci ko alkali bai ce auren ya baci ba na'am aisan na'am wallahi ba na ji ya za ka yi kana ciyar da ita za ka rinka shan nonon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadhharu ya ce wadhru yushrab bi nafaqatihi wadhharu yuhmal bi nafaqatihi idan aka baka jinginar a dabba wadda take mai nono za ka rinka shan nonon tunda kaga ba mallakar ka bace amana ce aka baka bai halatta ka sha nonon ba to amma sai aka ce maimakon a ce shi wanda ya bada ajiyar shine zai rinka kawo kayan abinci kana ciyar da ita sai aka ce kai ka ciyar da ita ka rinka shan nonon aka yi sauki a cikin shari'a kuma idan raƙumi ne kana ciyar da shi kuma kana dora masa kaya kana hawan sa duk da yake a wajen ka a jingina yake amana ce idan ciyarwar da kake yi ba da biyan bashi bane ciyarwa na sauki ne dan shi yasa aka ce to kai kuma sai ka rinka shan nona a maimakon ciyarwar da kake yi na'am na'am ai in aka halatta maka ka sha ya halatta ka sayar in aka halatta maka ka sha ya halatta ka sayar a maimakon ciyarwar da kake yi to ya kamata waɗanda aka yi wa mutuwa su karbi gaisuwa tunda an ce zaman bai kamata ba ya ya kamata waɗanda aka yi wa mutuwa su karbi gaisuwa tunda an ce zaman bai kamata ba eh zaman gaskiya ba bai malamai sun yi inkari akan cewa ba baya daga cikin addini yana daga cikin bid'a a cikin addini sai dai idan mutun ya zamanto kan cewar ya san mutane za su rinka suna su ne masa gaisuwa shi wanda ya cancanci ya karbi gaisuwa ya zauna yayi shikenan amma waɗansu mutane su zo su zauna sai za su taya shi zama wannan shine bid'a amma shi ya zauna saboda mutane za su zo su bashi gaisuwa su zo su karbi gaisuwa wajen sa wannan sauƙaƙa wa mutane da sauƙaƙa ma kansa tunda ya san mutane za su rinka zuwa amma yazo ya zauna waɗansu ma su zo su zauna tare da shi su wanda suka zauna tare da shi babu dalilin zaman su tunda ba su ne ababen wanda za a yi masa ta'aziyya ba amma wanda yake za a yi masa ta'aziyya din yazo ya zauna dan ya karbi gaisuwa din a zahir wannan baya daga cikin babin addini yana daga cikin babin sauƙaƙa ma kai da sauƙaƙa ma jama'a na'am babu ƙayyadewa da kwana babu ƙayyadewa da kwana ya zamanto addini duk abin da sai ake ƙayyadewa saboda ranar ana sadakar uku da sadakar bakwai to da haka ake wannan duk kuma wannan bid'a ne ba shi da asali na taba ji cewa yana ɗaya daga cikin sifofin shafa'i da wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta a haɗe ba tare da yayi zaman tahiyya biyu ba sai yayi raka'a uku a haɗe sannan ya zauna a raka'a ta uku yayi zaman tahiyya sannan yayi sallama to ya halatta a daidai ya halatta a daidai kanmu mu ma mu yi haka ya halatta duk abu da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya halatta ai koyi da shi wannan ɗaya daga cikin surori na yin wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya koyi da shi za a iya yin haka na'am ban ji ba wani ya ji ya gaya mu me yace wannan malamai sun yi sabani waɗansu sun ce sunna ne waɗansu kuma sun ce a'a abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bisa halin dabi'a yayi sallar dare yana son yayi sallar dare yana dan hutawa saboda haka yake yin haka saboda haka idan mutum yayi shi da niyyar sunna dai Allah zai bashi ladadin amma in ya din ya fahimce shi kan cewa wannan abu ne wanda yake jibilli aiki ne wanda yake na dabi'a aiki ne wanda yake na dabi'a to babu sunna akan babu cewa babu zancen koyi a nan wajen menene hukuncin janye wando sama da idan sawu wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi ne tunda wa'idi ya zo akan saba haka cewa idan mutum ya bari ya zamanto ya wuce idan sawu to yana jan yana daga fa huwa finnar ma tahtal ka'abaini min al-izar fa huwa finnar abinda ke kasa da idan sawu na daga wato abinda ake tufar kasa tufar da take rufe kasa kafa to wannan yana cikin wuta saboda haka wajibi ne kenan na'am huyala ai ba hadisin na kawo ba ɗayan na kawo wancan manjar da tawbahu huyala wanda ya ja tufarsa saboda girman kai akwai wannan hadisin akwai kuma ma tahtal ka'abain min al-izar fa huwa finnar wanda yazo mutlaka sai dai zaka ce za a dauki al-mutlaq ala al-muqayyad a ce to shi ma wannan inda ake nufi ana nufin wanda yake ba yayi huyala din ba to mutum ya ce shi ba yayi girman kai bane ya tsarkake kansa waye zai tsarkake kansa a wajen Allah mallan yaya kokari Allah ya sa to addu'a ce Allah ya amsa addu'arka amin almajiri ne yake yi wa mai gidansa hidima sai dan sa ya samu rashin kai rashin me rashin lafiya sai ya nemi inje in kula da shi mallan in naje na kula da shi zan samu lada eh ma ta te ma eh ma ka kula da musulmi zaka samu lada in liman ya taho ana iya tada iqama ko kuma sai ya shigo ya tsaya dan naga wani masallacin kafin liman ya tsaya a wato sai tada iqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana tada iqama idan bilal ya ganshi bai ma sai ya tsaya a mukamin sa ba saboda ka duk wanda ake dutse ne babu laifi amma dai ba a tada iqama sai tukuna an daidaita sa ba a tada sallah sai an daidaita sa amma tada iqama din in aka ga liman ma za a iya taso mata da iqama kafin ya tsaya a bigiran sa na'am Na'am. Allah wani ya ji ya ga mun dan bana ji gaskiya. Eh. Lokacin da kake daukan niyyar azumin kana cikin hayyacinka da kake ni daukan niyya sai ka ji amma dai kana cikin hankalinka shikenan babu komai azumin ka yayi insha Allah alaikum salam eh wanda ake cewa liman ya jira ko kuma kamar liman yayi ruku'u sai ji mutane sun shigo sai dan tsawaita eh babu laifi yana daga cikin taimako akan aikin alkhairi wadansu malamai sun tsananta sun ce liman yayi shirka saboda yayi aiki ba dan Allah ba sun tsananta Imam al-Khattabi haka yace liman yayi shirka dan yayi aiki ba dan Allah ba to amma wannan gaskiya an tsananta ya halatta tunda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatu a sallar azhar har sai yaji baya jin karar tafiyar wato karar kafafu suna shigowa masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan so ya tsawaita sallah amma sai ya gajarta ta saboda jin kukan uwa wacce take kula da yaranta to shi ma za a ce wannan yayi aikin ibada don wani mutum dan yana daga cikin taimako a cikin aikin alkhairi taimaka ma juna a cikin aikin alkhairi to gaskiya tambayoyin za su yi yawa saboda haka sai dai ku hakura mallan tambaya ga ita ta karshe saboda lokaci alaikum assalam na'am yace yin dayan bid'a ne a cikin sifatu salah yace yin siga guda daya bid'a ne guda ɗaya bid'a ne to wannan gaskiya sai na duba ba zan iya tuna cewa Sheikh Nasir ya faɗi haka ba amma ya faɗi kan cewa yana da kyau mutum ya rinka cancanzawa tsakanin wanda aka rawaito daga Sayyidina Umar da Aisha da Ibn Abbas amma abin nan a ce lizimtar guda ɗaya bid'a ne su Sayyidina Umar da suka koya mutane guda ɗaya sun yi bid'a kenan idan dai har haka ya faɗa kuskure ne in har haka ya fada amma sai mun tabbatar sai mun tabbatar tukuna insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta